الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ko 8 ga watan wato safar kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 21 aka nego 21 ga watan shida a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatunmu na kitabut tauhid. Wannan kuma shine darasi na 19, shine darasi na 20. Zamu tashi babu ma da'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Babu ma da'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abinda yazo ma jaa abinda yazo na nassoshi wala Allah nassoshin Qur'ani ko na hadisi annan ghuluwa fi quburi salihina, irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi, yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillah, hakan na iya mayar da wannan kaburbura su zanto waɗansu gumaka ababen da ake bautawa ba Allah ba. Wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba, sai dai abinda aka hana mutum yayi a makabarta shine guluwi. Guluwi kuma shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, wuce gona da iri in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kunshe. Wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta, amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta tanada a wajen. Karka wulakanta kaburbura, haka kuma karka wuce gona da iri wajen ba su matsayi. Wulakanta su shine kaman zama a kan kabari, kaman taka kabari. Wannan duk mun karanta hadisai wanda suka haramta haka. Amma wuce gona da iri ko ga wadda lamarin kaburbura din shine kace zaka yi tawassuli da kabarin ko mai kabarin, ka roki Allah bukatanka. Duk da Allah ka roka, amma tawassulin nan da kai da mai kabarin to wannan kuma bid'a ne. Ko kuma abin da ya fi wannan muni, ka roƙi mai kabarin bukatar ka, to wannan kuma shirka ne. An gane ku? Don haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta tanada wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai. Kar ya tozulta kabari, kar kuma ya ɗauki kabari ya ɗora shi matsayin da ba a so shi ba. Idan an ce quburi salihin, kaburburan salihan bayi, saliha a nan gurin kowa ya shiga ciki, annabawa da waɗanda ba su kai su ba. Domin lafazin salihai akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah. Ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi, sannan ya rufkar da shi da salihan bayi. Kaga salihai a nan gurin annabawa ce. An gane ku? Sannan Ubangiji ta ala muna magana akan annabi Ibrahim, yace walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Hakika mun zabe shi a nan gidan duniya ta hanyar bashi manzanci, ta hanyar sa shi ya zama khalil. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma a ranar tashin kiyama shi annabi Ibrahim yana cikin salihai, lamina salihin. To kaga lafazin as-salihin anan ya kunshi annabawa da kuma waliyai da sauran bayin Allah. Ma'ana dai kowanne, ko annabi ko wanda ba annabi ba, ba shi halatta ka yi guluwi wajen kabarinsa. An fahimci matakiyar maganan ku? Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal: Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawa Malikun fil Muwatta, Imam Malik ya ruwaito hadisi cikin littafinsa Al Muwatta a babin kasaru a cikin sallah. An gane ku?
ya ruwaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya allah karka mayar da kabari na ya zanto gunki abin bautatawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallaci. Mun bayyana hadisin da kyau, annabi na yin addu'a yace Allahumma, daidai yake da kace ya Allahu, da aka shafe ya unnida'i uwud anha bil mim al mushaddadah, ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai tadda a ƙarshe Allahumma, shi yasa ba a hada ya din da kuma mim din. Idan ka ce ya sai ka ce Allahu, ba za ka ce ya Allahumma ba. Idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu sai ka kawo mim a ƙarshe mai tadda don tawkil ɗime ya, don haka Allahumma ma'anarsa ya Allah, don haka ba a hada al-iwad wal mu'awwad, sai dai in a cikin darura shari'a ne, kamar da wanda yake cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma, ya hada ya unnida'i tare da kuma mimul mushaddada. Annabi ce ya Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad, karka mayar da kabari na ya zanto kamar gunki a jambo tawa, ma'ana karka sanya kabari na ya zanto wurin yin sallah, karka sanya kabari na ya zanto wurin roko. Ina fatan kun fahimta, domin da sallah da addu'a dukan su menene? Ibada ne. Yayin da mutum yaje ya fuskanci kabarin Annabi da sallah, ya nufate shi da sallarsa, ko yaje wajen kabarin Annabi ya daga hannu ya roki Annabi bukata, kaga wannan yayi abin da kenan, yayi abin da bai dace ba. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki kar kabarin sa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin dabdala kamar yadda za a kabarin wadansu. To sai Allah ya kaddara mutuwar sa, ya ansa addu'ar Annabi, sai aka karbaran sa a dakin Aisha ta yadda kabarin ba a fili yake, kuma ya zanto anan ne za a binne shi, sama da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi, kaga ya fito fili, kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba, tun da ya karke da a wajen ne da sahabbai ba za su yi gini ba. An gane ko? Tun da sun san Annabi ya hana yin gini a kan me? A kabari. Amma tun da ya Allah karɓi rayuwarsa a wurin da yake dama can akwai gini, kuma annabawa ba a ɗaukar su daga wani waje a je a binne su, ana binne su inda suka mutu, kaga sai Allah ya ansa addu'a take ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba. To bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha din, lokacin da ki Walid ibn Abdul Malik ya zo ba zai fada da masallacin Annabi, da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki, sai ya sake zagaye shi da mai da biki katanga guda biyu, sai zanto gini guda uku. Shine Ibn al-Qayyim ya cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi thalathati jidrani, wato yake cewa ubangiji sai ya karba addu'arsa ya bashi kariya ta hanyar kare kabarin sa da rufin katanga har guda uku dan karma ya fita. Kaga Allah ya ansa mai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sai ya nuna barin kabari din a sarari dama sunna ne, to amma aje kuma wurin kabarin dan roko, to kuma wannan ya zama wato an rike shi a matsayin gunki kenan. Allah sare mu. Sannan ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin, fushin Allah ya tsananta kan mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, suka rike kabarin annabawansu a matsayin wuraren yin sallah. Wato kaga wannan wani ƙarin hadisi ne, can an ce la'anta, nan kuma an ce fushin Ubangiji. Wato Ubangiji ya la'anci masu rikon kaburburan annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin mai masallati, to anan gurin kuma fushin Allah na tsananta a kansu. Duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a. Wannan hadisi da Imam Malik ya ruwaito, inda ruwayar sa ce kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne, amma Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mausul, dan saboda haka hadisi ne sahih. Mun bayyana da kyau wanda Imam Malik a kowanda suka ruwaito shi, Abubakar ibn Abi Shayba a cikin littafin sa al-Musannaf, da kuma wato Imam Ahmad bin Hanbal a cikin littafin sa al-Musannaf. Sannan kuma hadisin na nuna mana ɗaya daga wato sifa cikin sifofin Allah, cewa Allah yana sifantuwa da me? Fushi, al-ghadab, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Waɗansu masu tawili sukan yi tawilin fasarar fushi sai suna nufin uquba kenan, wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallati, wai jin tsoron kasa siffanta Allah da cewa na yin fushi. To wannan kuskure ne, dole ka fassara shi a fushi, amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu. fushi na dan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil qalbi da farfasa jini a cikin zuciya shine abin da wato abin da ke haifar da fushi sannan kuma jamratun min ash-shaytan yulqiha fi qalbi al-insan wato kamar wani garwashin wuta ne da shaytan ke rura shi a zuciyar dan adam sai ya haifarwa da mutum mai fushi to kaga wannan fushi a babin dan adam kenan amma a babin ubangiji kuma haka yake a saboda haka fushin dan adam daban da fushin Allah ta'ala domin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir shi dan adam fushin sa shaytan ne ke injiza shi ya fushi shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani suna zage-zage ɗaya daga cikin su zuciyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa sai Annabi ya ce wa wani sahabi na san kalmar da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita yace me zai ce yace da ya ce a'udhu billahi ya yi isti'aza da shikenan magana ta kai sai wannan ya ce kai Annabi ya ce kai isti'aza ashe biji kenan daga wani kenan dan haka sai a yi isti'aza da neman tsaro sa kenan an fahimta ku to kaga fushin Allah kuma ba haka yake sannan fushin dan adam idan yayi shi ba lalle ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba ta iya yi wani abu ya fusata ka kuma kana so ka dauki fansa kuma ya fi karfin ka ko bai fi karfin ka ba amma ka neme shi ya karasa ya gudu kaga duk ya sha bamban da fushin an fahimta ku sannan ka iya yin fushi ka tashi yin ukuba ka yi sama da ta sakamakon fushin daga baya ka zo ka yi nadama har ka zo kana cewa da Allah wani ya hakuri bacin rai ne kaga duk wannan fushin dan adam saboda haka fushi ta fuskar dan adam wannan sifa ce ta dan adam kuma ta rauni amma fushi ta fuskar ubangiji ta'ala wannan sifa ce ta kamala an fahimta ko dan haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shi ne al-intikam wato daukan hukuma ko daukar fansa sai ahlu sunna suka yi musu radi da fadin Allah ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in kaga ne falamma asafuna intaqamna minhum al-asafu ne shine al-ghadab to sai Allah ya bambance tsakanin al-intiqam da me da al-ghadab da abu guda biyu ne da me Allah ya ce yayin da suka fusatar da mu intaqamna minhum sai muka dauki fansa a ce fushi da ban kuma daukan fansa ne ina fatan kun fahimta ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلد لهم التويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد التويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود رواه أهل السنن ولابن جرير حكى ابن جرير الطبري يا رويته حديث ابن جرير كان محمد ابن جرير الطبري واتوسو قبما ستفسيري ينا تكن مجتهدون وما ينا مذهب الناس نفيته ميتين دشن كثر إلا يا كاسو إلن سنوان دا مذهبه بين سسول دا sun kaura saboda ba su samu dalibai da suka yada fatawoyin su amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda sai Imam Malik yake mujtahidi mustaqillai bai tunda shin kansa ne shi ma ya mutu a shekara ta 310 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam shine ake kira shaykhul mufassirina ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi bi sanadihi an sufyan da sanadin sa zuwa ga sufyan yana suka ce shine sufyan ibnu sa'id as-sauri wanda ke fika ne hafiz babban malami a Kufa ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira an Mansur shi kuma ya karbo hadisi daga Mansur shine Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah al-Sulami ya mutu a shekara ta 132 bayan hijira duk jigajigan malaman hadisi ne an Mujahid ya karbo hadisi daga Abu al-Hajjaj shine Mujahid Ibn Jabr al-Makhzumi ɗaya daga cikin daliban Abdullah ibn Abbas dangane da fassarar fadin Allah ta'ala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata salisat al-ukhra menene allata din nan Allah ce afara'aytumul lata ku bani labarin allata wal uzza haka kuma ku bani labarin al uzza wa manata salisat al-ukhra da manata ta ukun tasu ku bani labarin wadannan gumaka guda uku shin suna kashewa suna rayawa shin suna amfanarwa shin suna da sufofi na kamala ko sufofi na tawaya suke da su sufofin tawaya kamar Allah na yin tambaya ne don ya nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku da Lata da Uzza da Manat da Larabawa suka maishe su ababen roƙo, ababen bauta tare da gajiyawansu tare da cewa su ba kowa bane ba. An gane ko? To shi Mujahid wajen fassara Allata ɗin nan yace kala kana yalittu lahum as-sawiqa, shi Allata ɗin nan suna ne na wani mutum kana wanda ya kasance yalittu as-sawiqa yana yi wa mutane farau-farau suna sha a lokacin jahiliya. Idan an zo ziyartar ɗakin Allah irin ziyartar mutanen jahiliya sai ya haɗa musu farau-farau, domin as-sawiq shi ne garin alkama da gari na sha'ir wanda ake haɗawa da ruwa, ko ka ce a yi kunun zaƙi ko a yi wani abu mai kama da farau-farau, dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah, a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya. Wannan shine babban abin da ya miza ne. Falamma mata, famata sai wannan mutum yana cikin wannan hidima sai ya mutu. Da ya mutu sai suka ga wani sakamako ya kamata a yi masa. Fa akafu ala qabrihi, sai aka je aka lizanci kabarin sa. Sai aka yi mutumi mai sunan sa, aka sa masa suna mai Lat. Sai zanto ana tabarruki da shi. Saboda mai salihin bawa ne. Me ya salaha sa yana cikin sa. Da aka je aka rinka tawassul ne, sai aka ana roƙon sa ana tabarruki ne. Shikenan da ya mutu kabarin su ta kaje aka zagaye wajen kawai aka mai ciki wajen bauta. To sai Allah ya saukar da aya ta Al-Qur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka. A fara'aytumul lata wal uzza, kun fahimta da kyau? To wannan ayar za ta take tunai kan wannan lata kawai da lokacin jahiliya wanda yanzu ba mu da shi a zahiri. Ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi. Abin da ya yanzu kaga a ma'aunin mutanen jahiliya din kenan. Shi lata din nan menene matsayin sa? Salihin bawa. Da ya mutu sai ya ga me ya kamata a yi masa, a lizanci kabarin sa. Aka je aka yi hidima wa kabarin, aka yi gini. Shine abin da Imam Al-Qurtubi ke kawo cikin tafsir cewa duk gine-ginen nan da ake akan kaburbura a yi gida, a yi tashi, a yi menene, yace abu ne wanda ɗan jahiliya ne suka samu shi. A lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan. Yana daga cikin manufar turo annabi dan idan ya zo ya rushe wannan. Kuma da yanzu kuma duk ya rushe wannan din. Har Uzza ɗin nan a can take wajen Ta'if, wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bautata mata. Annabi tura Khalid ibn al-Walid ya je kai farmaki aka rusa ɗaki. Rundu sau da na ake gaba ɗaya. Hukuncin irin waɗannan ɗakuna da aka yi ko gidaje ko abin nan da aka gine-gine da aka yi akan makabarta, hukuncin su a shari'a shine a rushe, shine ibada. Rushe su shine ibada. An gane ko? Annabi ya tura aka je aka rushe inda wannan Uzza ɗin take, ya tura Khalid ibn al-Walid. Ina ce kana yalitu lahum as-sawiqa famata fa akafu ala qabri wa kaza qala Abu al-Jawza, haka ma Abu al-Jawza ya fada. An gane ko? Abu al-Jawza kuma shine Aus ibn Abdullah ar-Rabi, ya mutu a shekara ta 83 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka Abu al-Jawza ya fada an ibn Abbas, an karbo daga Abdullah dan Abbas wajen fassara lata, yace kana yalitu as-sawiqa lil-hajj, shi wannan lata ɗin wato ya kasance yana garwaya as-sawiqa garin alkama wato da ruwa, ya baiwa alhazai ko ya baiwa maziyarta ɗakin Allah. Wannan asar na Abu al-Jawza Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir. An gane ko? Wani ibn Abbas radiyallahu anhu ma kana, an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa. Kala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratul quburi, annabi ya la'anci mata da ke ziyartar kaburbura, wal muttakhizina alaiha almasajid, da waɗanda suke gina almasajid, da waɗanda suke riƙan masallatai alaiha akan kaburbura, wasuruja, da kuma masu kukkunna fitilu akan kaburbura. Malai ce shi wani hadisi rawahu ahlus sunan, idan an ce ahlus sunan ana nufin Abu Dawud da Nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah, to amma Ibn Majah mai rawaito wannan hadisin ba, sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi. Haka kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito, haka Imam al-Baghawi, haka Imam al-Tabarani da sauransu, amma wannan hadisi da'ifi ne. Kun gane ko? Sai dai kasancewar sa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta. Shine al-muttaqizina alaiha al-masajid, waɗanda suke gina masallatai. Wannan ayar an ta riga ta tabbata tun hadisin Bukhari da muka karanta a darasin da ya wuce baya. Da kuma fushin Allah ya tabbata akai tun hadisin da ya wuce da azzan. An fahimta ko? yayi saurana za'iratul qubur. Idan an ce za'iratul qubur, wato haka ruwayan ta zo, amma akwai wata ruwaya daban wanda ita ta ingata, wato wanda yake cewa la'anallahu zawaratul qubur. Zawaratul qubur wannan ta ingata, zawaratul qubur kenan, wato wanda siga ta mubalaga ce. Sai zanto ana nufin mata da ke yawaita ziyartar kaburbura, waɗannan Allah ya la'ace su. Kenan karkashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je, amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hauka saboda siga ta mubalaga. La'anallahu zuwaratul qubur, Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kaburbura cikin mata kenan banda maza, domin zuwarata ya zanto lafazi da abin nan ne siga ne. To da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura, wannan malamai sun yi sabani maganganu ɗai-ɗai har guda hudu, da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je, da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je, da waɗanda suke ganin musahabi ne da kaza da kaza da suke karhantawa. Amma dai magana mafi inganci shine ja'izi ne mata su je ziyartar kaburbura. Ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta, saboda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka gurin wani kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, ki tsorata Allah, ki nemi lada game da rashin da kika yi. Sai ta ce masa, iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati. Tace tafi ka ba nuri, dan ba naka ne mutubuci yasa kake mu wannan magana. Ta faɗa wannan magana bata san Annabi bane. Sai bayan Annabi ya tafi sai aka ce da ita, wanda kika faɗa maganar nan fa Annabi ne fa. To shikenan sai ta tafi kuma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba da uzurin cewa bata san shi ne ba. Sai Annabi ke ce mata, inna masabaru inda sadamatul ula, ayi hakuri ana yin sa ne tun tsimewan farko. Ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata ayi hakuri, ma'ana ya kamata tun lokacin da aka miki mutuwa kin hakura da sauransu. To a shahid cikin hadisin, Annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka, bai hana ta ba. Abin da ya hana ta shine me? Kukan da take yi. Yace mata, ittaqillaha wasbiri, ki tsorata Allah kuma ki haƙuri. Amma bai ce mata ba karki je ziyara, da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba, da Annabi ya halatta. Ya halatta, kaga wannan nassun ne fi mahallin niza, shi bahu nassu fi mahallin niza. An fahimta ku? Sannan lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hana ku ziyartar kabari a da, amma yanzu ku je ziyartar kabari, duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza, amma mata sun su gaske, domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga, amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su gaske. Duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki, sai an samu dalili da ya kebance su, amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne. An fahimta ku? To da haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba, amma zuwaratul qubur wannan ya inganta. Zuwaratul qubur, zuwaratul qubur wannan ya inganta. Almuttaqizina 'alaiha suruj kunna futulu a makabarta, shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba. An gane ko? To amma kunna futulu a makabarta wannan kuma dabi'a ce ta ɗan mushan, su kai futulu kala kala su sa a makabarta, su kukkunna kyandira. Dan haka duk waɗanda suka yi wannan, duk da wannan hadisin sigarsa bata inganta ba, amma hukuncin su ya shiga cikin karkashin sauran umumat hadisai da suka game hukunci gaba daya, kamar su hadisin kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fin nar, duk sun shiga karkashin wannan, shi ma bai halatta. Sai da lokacin da muke karatun ahkamul janaiz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitulu a makabarta, saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci su je idan an binne mutum su tone kabarin su ɗauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri. To a sakamakon haka sai ya sa tilasta wani lokaci a waɗansu makabartu a kunna manya-manyan fitulu ba dan komai ba, sai dan wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta. To wannan idan tilasta sa aka yi haka, ba wata hanyar da za a magance wannan sai wannan, to wannan kuma babu laifi. Sai dai kuma da rana kace, saboda ya sha bamban da irin kunna fitulun da ake dan girma makabari. Dan masu kunna fitulun dan girma makabari dare da rana ba ta kace ba. Sannan kuma wato har mutum ba kance yake koye wakafi na dukiyarsa, dan saboda a sai mai ko a sai lagwani da za a daga kunna wannan a cibar bakin a makabarta, yana ganin aikin lada ne. To kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta, wanda wannan wato ya kamata kenan a nisan ta. Kun bai jinna da kyau? Yanzu dai karkashin wannan babi ga masail, fihi masail. Al'ula tafsirul awsan, a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al-awsan wato gunki wato abinda ake nufi da al-awsan jam'i ne na al-wasan al-wasan kuma ana nufin gunki ba wai gunkin da yake da sassaƙe a gabanka ba wanda aka sassaƙa aka ajiye shi a gabanka yana da irwa da mutum-mutumin sa gabanka wannan shine as-sanam a larabci amma al-wasan shine dukkan wani wanda koda baka ajiye shi a gabanka ba amma yana da matsayi a zuciyarka ka ba shi sifa irin sifar Allah yanzu wannan tarikin ta matsayin mai gunki kenan wata mu a Hausa da wancan mai mutum-mutumi da wannan duk muna kiran su da suna mai gunki ba abin da za mu faɗa shi gunki amma su Larabawa sukan marwale al-wasan sai zanto wanda kaga matsayin sa a zuciyarka ka ba shi matsayi irin na Allah istakhathahu wasanan kenan tarike shi a matsayin wasan ko da babu mutum-mutumin sa a gaban ka shi kenan an fahimta ku الثانية مسألة تبيو تفسير العبادة من فهمت فسر عبادة أتكن ونن بابي وتوابين دائك نفي دا عبادة كمسيني غاية الخضوع وغاية التذلل قولوا لهم كسكن تدكي وتوينشن دا أبين دكي بوت تامت دا أبين دكي رسنا مسا رسنا واتكر في ويادن شوكا بوت تامت وان دا غالي بيوتن تسكي لكن قبر برا أبين دكي zaka ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba sa yi a dakin kaba an fahimta ku idan ka je ka same su a cikin kabarin ko sun zagaye kabarin ko sun rike ginin da ke cikin kabarin risna wanda suke a wajen da kuka da suke a wajen yadda zuciyarsu tsara ta yi da wurin ba sa irin wannan idan sun zo dakin Allah ta al-salisa mas'ala ta uku annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu quwwa lalle annabi bai isti'aza ba sai ga abin da yake jin tsoron aukuwarsa wato yana jin tsoron faruwar abin shi yasa har yayin isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kabarinsa amma bai isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura dan haka sai ake yi a wajen kaburbura ko da ba ai a nan kaburin ba an gane ko ar-rabi'a mas'ala ta hudu qarnuhu bi hada ittikhaz qubur al-anbiya masajida annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka riki kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai to ko mun faɗa cewa rikon kabarin annabawa a matsayin masallatai imma dai ka gina masallaci a wajen imma kuma ko da ba masallaci ka je kai sallah a wajen to ka rike wajen a matsayin masallaci kenan an fahimta ku al-khamisa mas'ala ta biyar zikru shiddatil ghadab min Allah an ambata mana ashe ubangiji ta'ala na yin tsananin fushi ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ko mun riga mun faɗa din nan fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi ba mu sanya ya kaifiyar fushin sa yake ba subhanahu wa ta'ala amma dai abin da yake wajibi mu yi imani da shi lalle fushin sa ya sha bamban da fushin halittun sa don shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay as-sadisatu mas'ala ta shida وهي من أهمها yana daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli kuwa ma'rifatu sifati ibadati allati allati hiya min akbar al-awsan sanin cewa mutane sun bautata malata ga kuma abinda suka yi din ya zama bauta shine luzuntan kabarin shi aka mai da shi ya zama shine mai bauta din ba wai lalle ne sai in yi sujuda a wajen ba luzuntan wajen kansa bauta din wanda ita latin na min akbar al-awsan ita ce mafi girman gunki da Larabawa ke gani da muhimmanci السابعة مسألة تبقي معرفة أنه قبر رجل صالح من قال تيوى الله تنفى قبرين نون صالح باوا بايا أني قبرين دمتا نسكة لزنسو وجن دقا بايا كمسا هجادات أيمو تمت منسا أما دي زوشي هديسنا هلالو سيوان نن قبرين أصلي دي كاقب وسن قبر برا أي كيدنا مسا لنجا هلية الثامنة مسألة تتكوث أنه اسم صاحب القبر من فهي تيوى الله تكون نن سونا لنشي من قبرين وذكر معنى التسمية كما فهمت من يسا أكد أمس سناء الله لأنه كان يلت السويقة دقلت يلت كو يلت على ربسي فأما اسم الفائل دا سيدان تو اللات أي شد أكنت فأما سكت أن يتخفيفي لكثرة الدوران على الألسنة أن شافي شدا دكي كنت سبو دي يوم ميميتوا الكلمة أكن غرسي يوم ميميتوا كما بازي بعد داما كلهم أي تشديدي بتاع شافي شدا التاسعة مسألة ترى لأنه زوارة القبور Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci zawaratul qubur matan da suke yawaita ziyartar makabarta. Al'ashira mas'ala ta 10 la'anhu man asrajaha. Annabi ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta dan girmama kabari. To wanda mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba, amma cewa kunna fitila wannan laifi ne, wannan kan zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani ya riga gabata. Babu ma jaa fihi ma yatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusil ila shirk. Wannan babi zai magana dangane da ma jaa irin abin da yazo na dalilai na shari'a fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam janabat tauhid, game da bangon tauhid janab da janib duk ɗaya ne. Wato yadda annabi ke bada kariya ta musamman ga ginin tauhidi, wasaddihi kulla tariqin yusul ila shirk, da yadda annabi ke toshe kowace kofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka. Wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine me, shine shirka. To dan haka sai annabi za a yi ta kawo mana dalilai da suke nuna yadda annabi ke bada kariya ga tauhidi, saboda taba bangon tauhidi shine farar da mai cikin kasa kenan shirka, da kuma yadda annabi ke toshe kowace kafa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka. Lafazin al-mustafa asalinsa al-mustafa bitta, sai aka yi ibdalin ta din ta zanto sa al-mustafa, wato aka yi ibdalin ta din ta zanto ba, wato da musani. Wato yadda annabi ke bada kariya game da tauhidi, wa qawlin llahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Ubangiji ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haqiqa tabbas manzo ya zo muku min anfusikum, daga cikin kawunanku. To idan an ce daga cikin kawunanku, yana daukan ma'ana guda biyu, ko dai daga cikin kawunanku ku mutane, ko kuma daga cikin kawunanku ku larabawa. Ya zanto ana nufin manzo ya zo muku daga cikin ku ko bil adama, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum, ko kuma manzo ya zo muku daga cikin ku ku larabawa, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balarabe. To wata ma'ana ta cikin mi za ta faɗi kenan, ku mutane kenan, wannan ita ce za ta faɗi. Saboda malamai ma sukan ƙara bayani, suka ce idan an ce min anfusikum ko min anfusihim, manzo ya zo daga cikin kawunansu ko kawunanku, lallai ana nufin mutane. Amma da an ce rasulan minkum ko minhum, sai zanto ana magana ne da larabawa. Dallati laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kaga rasulan min anfusihim, suwa kenan mutane. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yanzu suwa kenan larabawa. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum larabawa. Amma idan an ce min anfusihim, mutane gaba ɗaya kowa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunanku, daga cikin ku mutane. Shi manzon nan da yazo azizun alaihi ma anittu, abinda duk zai zanto ya wahalce ku azizun alaihi, yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da ya san zai wahalce ku. Abinda zai wahalce ku din nan, ko a duniya ko a lahira. To menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani Adam, menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltaswa? Shine abin da zai dawwamar wa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada, wanda menene zai haifar da wannan kuma? Shirka. Kaga shine himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama, himma tauhid, wa saddihi kullu babin kullu tariqin yusul ila shirka. Wato yana daga cikin ku abin da zai damu annabi idan kun yi, shine me? Shirka. Domin azizun alaihi ma anit, abin da zai wahalar da ku to zai damu annabi. To babu ko abin da zai wahalar da mutane sama da shirka, domin dukkan abin da zai wahalar da kai, wahala dai in ta duniya ce, wannan dawa ba da goma ake ciki ba, wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro. To babu abu mai wahalarwa a lahira sama da shirka, saboda idan mutum ya shiga wuta babu fita, inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yakfuru ma duna zalika min ayyi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma wa hun nar wa ma lizalimin min ansar azizun alayhi ma anit harisun alaykum annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi gare ku ma'ana harisun ala hidayatikum annabi mai kwadayi siriyar ku ne ko mutane yana tsananin kwadayin ya ga mun siriya sallallahu alaihi wasallam dan haka ya kai mutuka wajen bayani dan haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi wato ababan da yasa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa farko dai yana ji mana tsoron da abin da zai wahalar da mu wahalar nan ko karama ce ko babba da haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargadi sannan kuma yana tsananin kwadayi a gare mu namu zama mai shiryayyu harisun alaikum da haka ga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da yake shirya baya ga haka ubangiji ya yi masa umarni yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabb wa in lam taf'al fama ballaghta risala ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi domin da yace balligh ka isar da ma unzila ilayka abinda duk aka yi maka wahayi kaga ma din nan ismul mawsul ne wanda ismul mawsul siga ce daga cikin sigogi na umum ba wani dangin abin isarwa wanda annabi ya rage bai isar ba dan Allah yace komai kar ka rage ka isar dan haka Allah bai karbi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai Abu Zurul Ghifari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri ba sai da ya fadakar da mu bai bar dukkan wani sirri ba sai da ya hankalin mu kar mu kuskure ne yace kai ko da tsuntsu ya gitta annabi san akwai wani ilimi ta tare da rayuwar tsuntsun nan sai ya ce mana kaza cikin sa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana haqqan alayhi an yunzira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahu wa yadullahum khayra ma ya'lamuhu lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya fadakar da mutane sharrin abin da ya sani zai tafi mutanen ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su ba wani annabi ba sai ya zanto wannan shine sifar sa to yanzu wanda dukkan waɗannan sifofi suka tsaro a kanta zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya tsaye ba kaga ba bai zai ga shaida daga bakin ubangiji ga shaida daga bakin shi manzon Allah din da ya tara mutane a aikin haji ajin sa na bankwana ya fadi kaza ya fadi kaza ya ce mutane hal ballagtu na isar mutane su ce na'am yace Allahumma fajjar ya daga hannunsa sama yace ya Allah ka zama shaida idan ya isar ya isar ya bayani yace na isar yace eh ka isar sai yace Allahumma fajjar ya daga dan yatsansa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fajjar ma'ana yana nuna Allah na yana kenan sama shi Allahumma fajjar idan ya daga dan yatsansa sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida ka to Allah kuma zai karɓi rayuwarsa sai yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan shi kuma yace taraktum alal mahajjatul bayda laylaha ka nahariha la yazugu anha illa halik kuma duk sabai suka bada shaida yanzu duk da wannan kuma sai wani yazo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurdi yazo gashi annabi bai faɗa ba yazo yace ga wani abu kuma sunansa alheri duk ya zai da wadannan nasoshin na Qur'ani ya zai da wadannan hadisi ya zai da maganganun sahabbai ya zai da maganganun tabi'ai wancan nasoshi na Qur'ani da na hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai su Imam Malik ibn Anas zai karanta sai yake cewa ma lam yakun fi zalika al-yawm dinan la yakun al-yawm dinan duk abin da bai zo ba addini da tan lokacin annabi a yau ba za ka kawo shi bai zama addini yace kuma lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta me ya gyara farkonta qala Allah qala rasulullah to abin da zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allah qala rasulullah da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allah sabanin qala rasulullah ka dunyar da mutane cikin ramin halaka har abu da ko ba su ba shirya to wannan shine hakikanin gaskiya in za a koma qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini amma da an koma mafarkin wane tunanin wane fallalar wane sheyi wane tarikar wane to wallahi ba shi har abada har mutum ya mutu ba zai shirye ba wallahi matukar mutum zai koma mafarkin wane tunanin wane to ya gama yawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
haka Allah ce ku bi abin da aka saukar daga wurin ubangijinku ka san ku mafarkin wani ba saukake bane ba
wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wadansu waliyai kishiyan Allah kar ku bi wadansu ababan bi ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fa yiddin azizun alaihi ma anittum harisun alaikum annabi yana kwadayi akan sirr an gane ku bil mu'minin raufur rahim sannan kuma dangane da mummunai shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne mai ra'afa ne mai rahama ne ra'afa shine tausayi rahama jin kai da ra'afa da rahama duk ma'anar su suna kusa da juna sai dai ita ar-ra'afa tafi tausayawa da ke cikin tiyafi na ar-rahama to Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne to abin da ake kira da ar-ra'afatu ko ar-rahamatu shine rizqatul qalbi nahwa al-marhum lahu wato zuciyarka ta tausasa ma wanda take jin tausayin sa to annabi yana da yawan tausasa wa mutane sallallahu alaihi wasallam abu na duniya baya so ka wahala balle sana kuma abin da ka tuna lahira idan aka ce a shar'anta abu annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a shi yasa ko ya dauki ibada yana yi kadai yana jin tsoron kar a wajen tawa al'umma shi yasa da ya fito cikin dare ya kiyamul laili mutane suka bi shi wace gari adadi yazo wace gari adadi da da ya cika masallaci ya cika rana ta hudu da aka cika masallaci har waje sai annabi ya fito sabai suka ce dan mai baka fito muka kiyamul laili yace na ji tsoron kar in fito a wajen tawo yan wajen tawo ba za ku iya ba yanzu me yasa annabi ya wannan rahama da tausayi bil mu'minin ra'ufur sallallahu alaihi wasallam da haka yana da yawan tausayawa al'umma to haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma ko abu ya shafi duniyar ka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce cikin masallaci yace dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya da magadansa ce a raba musu wanda ya mutu ya bar baci to yazo in biya masa wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su sallallahu alaihi wasallam menene wannan tausayi ne ko rinji tausayi dil mu'minin da rauf rahim ke dan sallallahu alaihi wasallam duk ko gwamnati sai zace wannan ai zata wahala amma annabi ya dauki wakan sa wannan nauyi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da aka ce annabi ya fada wa mutane ya fada siffofin sa na kamala to shine aka ce a nan gurin mun samu siffofi guda nawa na farko ga siffa ta risala la qad ja'akum rasulun min anfusikum bayan kasancewar sa rasul sai aka ce kuma bashar ne shi dan an ce min anfus sai kuma aka ce azizun alaihi ma anitu siffa ta uku kenan abinda duk zai wahalar da ku annabi baya san wannan abin sannan kuma harisun alaikum annabi mai kwadayi ne ga mutane bisa ga su samu alkhairi alkhairi duniya ko na lahira sannan kuma raufur rahim shi mai rahama ne mai jin kai siffofi guda nawa kenan guda biyar wannan siffofin guda biyar duk siffofi ne na annabi wanda suna daga cikin abin da suka sa cancantar ta zama katamul anbiya'i wa imamul mursalin to kuma kafin Allah ya tabbatar masa da su sai da ya amfani da harfin tauki da dalilai na tauhidi na karfin magana har guda uku farko rantsuwa na biyu ga lam na uku ga qadar domin idan aka ce laqad ja'akum kafin a faɗin la din nan ana qaddara rantsuwa wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum wallahi tabbas hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan kasance wasu ma daga cikin kawunan mu wannan tausayawa ce ta ubangiji gare mu mutane da ya turo mana bil adama irin mu wanda ba zai wahalar da mu sannan manzon nan kuma aka ce daga cikin kawunan ku dan ku samu fahimtar juna ku da shi sai kuma aka faɗa siffofin manzon azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk wannan kyautayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce wa innaka la ala kulli kulli azim to wanda ya faɗi wannan siffofin ya kamata a gaskata shi kenan ko a masa tawaye a gaskata shi to amma tare da haka sai aka masa tawaye to sai Allah yake mai idan masa tawaye fa in tawallu fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim fa in tawallu in suka juya baya suka ki imani da kai duk da wannan siffofin naka yanzu duk wani abin bin ka baya jin tausayin ka irin yadda annabi ke jin tausayin ka duk wani waliyinka ko shehinka baya tausaya maka irin yadda annabi ke jin tausayinka ba yadda gata irin yadda annabi ke da gata a wajen Allah wani shi ai ba ma za a kusanta ba
ba yadda matsayi irin na annabi, ba yadda siffofi irin na annabi, to waye kamata ka bi? Shi ko annabi? Amma tare da haka sai wadansu suka ki, to da suka ki sai Allah ya fa in tawallau, in duk da haka suka ki binka. Kaga akwai wanda sun ki bin sa lugatan maslaha, akwai wanda sun bi shi lugatan amma sun khalafa masa islaha. Kaga wanda suka ki bin annabi lugatan maslaha su ne wa? Kafirai. Amma waɗanda sun bi annabi lugatan amma sun ki bin sa islaha su ne wa? Yan bid'a. Kafirai suka ce ba su yarda da shi ba, da baki da zuci san ba su yarda ba. Fa in tawallau kenan. Yan bid'a kuma suka ce da baki sun yarda amma aikin su kuma ya nuna mai? Sun saba. Kaga su ma duk sun shiga cikin gargajin tawallau. Fa in tawallau in sun juya baya fa kul ka ce da su hasbiyallahu. Allah ya ishe ni. Allah ya isar mun. Ma'ana tawayen ku ba zai cutar da ni komai ba. Kuma duk yadda kuka yi ku raunana shari'ata, wannan ba zai cutar da shari'ata da komai ba. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-hasmi mansuratan la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Annabi ce wata jama'a ba za ta gushe ba cikin al'ummarsa wanda suke tsaye kan gaskiya, Allah na taimakon su, wanda duk ya saba musu ko ya ki taimakon su ba zai cutar da su komai ba, suna nan akan shari'a. Ko kai ka saba su suna bi, kai kana bid'a su suna sunna. Tawayen da kai ba zai sa annabi ya taɓa ya rasa mabiya ba a cikin ƙasa, ba zai yiwu ba. Kai ka je kai ta ɗagawa bid'a tutarta kana kaɗa mata ƙararrawa, mu kuma insha Allahu muna nan sunna muna ta ɗaga tutarta kuma muna kaɗa mata ƙararrawa. Kai ka ce abu wane, mu ko mu ce abu annabi? To daga baya sai mu gani, za mu sani. Sannan man aza wani ne mana kallo adadan, man aza ku nasar wa kallo adadan. Daga baya za a gani man huwa ada sabila. Ka ce da su hasbiyallahu, Allah ya ishe ni. La ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi. Alaihi tawakkaltu, kuma ga Allah na dogara. Wa huwa rabbul arshil azim, shi Allah shi ne rabbul arsh, ubangijin al'arshi al'azimi. Faƙul hasbiyallahu, lafazin hasbu yana nufin isarwa, gamsarwa. Ba mai isar maka ya gamsar maka wajen biyan bukatunka wanda ka sani da wanda ka jahilta saiwa sai Allah. Ko annabi ba a jingina masa hasbu, Allah kawai ake jingina wa mai hasbu. Dan haka Allah ya ce da annabi, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah ya wadatar da kai, haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mu'minai. Ba sa neman wani wanda ba shi ba, ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba. Ƙarshen tauhidi kenan. Hasbu na Allah ne kadai. Lokacin da aka ce da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, me ya faru? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara. Dan hasbu da Allah ne shi kadai, da haka dogara kuma ga wadai. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ba sai ba hasbunallahu wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ba ta kirga kowa, Allah shi kadai, ba kama kafan kowa ba, Allah kadai ya ishe shi. Wa ni'mal wakeel, ko madalla da abin dogara in ya zanto shine Allah. Me yasa sakamakon da sai da ni tun a duniya kafin a je lahira? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wa taba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim. Dun a duniya kenan ba sai ka saka. In qalabu bi ni'matin min Allah, sai da ni'ima gagaruma daga wajen Ubangiji. Shine suka ci nasara wajen yaki, wa fadlin suka samu falala shine ganima. Lam yamsasum su, ba a cutar da su ba, wallahu dhu fadlin 'azim. Sakamakon me? Sun yadda Allah shine hasbu din su. Ai duk wanda kace za ka riƙa ba Allah ba kan ya biya maka bukatunka, za a yi yawa ya kasa jin wani. Idan kuka yi yawa kuka yi yawa sai ya kasa jin wani. Amma Allah din yawan kuma ba. Kuma za ku tattaru kuma biyan su shi wannan tehin ko waliyin. Ko dai zanto Balarabe ko ya zanto bakin fata. Ba haka bane ba? In ya zanto Balarabe, kaga kai farin fata ba zai ji yaran ka ba da wuri. Kai ka bakin fata ba zai ji yaran ka ba. Tunda bai rayuwa garin ka ba, sai ya fara an san bukatun wa. Kafin a zo kanka kuma al'amura sun kare. Wannan fa in ma akwai kenan. Ko 'yan garinsu shehi ya tashi ya girma a Maroko, kai kuma kana daga Kano, dan Allah suwa zai fara yawa ta goma shi ƴan Maroko ko ƴan Kano? Ya zai tana da kai da wuri, ina zai tana da kai? Wannan ba in ma yana da shi ba, muna kaddara in yana da akwai ballantana ba ya da komai. In ma yana da shi kenan, to ballantana ko ba ya da komai. Saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa ɗin su gane irin waɗannan al'amura. Amma Ubangiji ta Allah duk yawan mutane la tastalifu alaihi al-asl, wato har suna ba sa rike cewa Ubangiji kafin kafirta ya san me ke cikin zuciyarka, subhanahu wa ta'ala, kafin kafirta ya san bukatunka. Shi yasa annabawa da dama addu'a su ba sa faɗa, kai sai ya Allah kai ne Allah, wai bukatar ta biya kenan. Ya Ubangiji ina roƙonka dan Allah kai ne Allah, ba sai ya ce ba ni kaza ba. Annabi Ayyub cuta take damunsa, sai ce ya Allah cuta dai tana damuna, ba sai ya ce ba wani kan ya san me ke nufi, yace rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin cuta dai ta shafe ni, sai kuma kai ne mafi rahama, me yake nufi kenan? To Allah ko yace Allah ya fahimci me yake, kafin ya faɗa ya sani subhanahu wataala, sai ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Yanzu cikin abin da Ayyubu ya faɗa din mun fahimci wannan shi ta kai anni masamiyad dur, cuta ta dame ni, sai muka fahimci cutar jiki a ce banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi, ta gayyar iyalinsa ma ya dame shi, amma wajen ansawa sai Allah ya ce ga abubuwan da suka dame shi kuma dun mun bashi. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. To wai zaka roƙa wanda ba Allah ba kuma ka wannan, kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwarka kai bawa, idan an ce abota Allah shi kada shi ne kika ji haushi? Yanzu wannan kana san Allah kenan, kana ganin girman Allah kenan, so akai aso Allah kawai kika kada kar abu kowa sai manzon Allah, sai kawai kika kada mu wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzon Allah? Yanzu musulunci kana nan kenan, yaya za ka yi musulunci ka inganta a ce maka kar abota kowa sai Allah, kar abu kowa sai manzon Allah, duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu mu watsar mu bi manzon Allah da kullu qaulin inda qauli muhammadi wa ma amirun fi dinihi kuma gabiri, sai ka damu yanzu idan an faɗi wannan, to yaya musuluncinka zai tsaya da digindin su? Lokacin da na ce fa a kyale jihinka a kyale tsarikanka, ba ta ne ga tawa a zo abi ba, ba ta ne ga shehi na a zo abi ba, ta ne abuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani shehi a masa tawaye abu manzo Allah. Wannan shine bayanin, ba wani sabo aka kawo maka ba, domin ina kana damuwa manzo Allah dai baka so, ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehinka saboda abin da zaka samu wajen manzo Allah? Allah ya tsare ku. Da aka ce fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu, alhasbu na Allah ne shi kadai, alaihi tawakkaltu, da haka suka ce hasbiyallahu anan mubtada ne da khabar, Allahu lafzul jalala shi ne mubtada, hasbi shi ne khabar, domin suka ce hasbu din nan kira ne ko da ke an yi idafan sa ila ma'rifa shi ne ya'ul mutakallim, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma. To kaga nan ya nuna al'arshi mai girma, a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma, a al'arshi kai majid ne, zul arshil majid fa adu lima yurid, an fassara al'arshi da cewa al-majid, an fassara shi da cewa kuma wato al-azim, a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne, wato duk wannan sifofi ne na al'arshi, saboda duk cikin halittar Allah al'arshi shine mafi girma. An fahimta ko? Halittar sammai da ƙasa, cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma. To abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shine kursiyu, shi kuma kursiyu ba shine al'arshi ba, kursiyu daban al'arshi daban. Kursiyu shi kuma ya hada sammai bakwai da ƙasai gaba ɗaya ya fi su, dan Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, kursiyin Allah ya yalwace sama da ƙasa, ma'ana ya fi girman su. To kursiyin din da girman su shi kuma ƙasa da al'arsa yake wajen girma. To Ubangiji kuma ya daidaita akan al'arsa. yana saman al'arshi ba abin da ke sama da shi Ubangiji Ta'ala, domin haka shi ke kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittu subhanahu wa ta'ala. Amma idan ka ce yana cikin masallacin nan, yana ɗakin ka, yana masallacin wane, ginin masallaci ya kewaye shi, shi ko Allah Ta'ala ba abin da yake kewaye da shi. An fahimta ku? Shi ne ke sama da komai, muhitun bil kafirin, muhitun ma da kowa da kowa, Allah na kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi. Amma idan kai gidanka kake shi masallacin da wani abu na kewaye da shi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنكر حديث لك أبو هريرة الله سكاري تأغريت يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا كدكم يردتاكم ننكس زنتو قبر برا ميكي نفي لونا inda ba a sallace, ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura a cikin dakuna, kar ku mai da su tamfar kaburbura. Wannan hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari, annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubati illa al-maktuba, mafi fiye sallar ka inda zaka ka samu lada ba kamar dakin ka, sai in tafi sallar ka tafi lada a masallaci, amma in nafila ce a daki tafi lada. Da ka zo masallaci kai sallar nafila, gara ka tsaya a ɗakin kai sallar nafila ta fi lada, in kuma ta farin late ka zo masallaci kai shi ne ladan. To sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro, to su wannan duk da su ba sa cikin kamsu salawat amma yin su a masallaci din kuma ya fi yi a gida lada, kamar salatul kusufi shams, kamar kusufin kamari, kamar salatul istisqa. An fahimta ku? Wannan dole sai ka je ka hada da jama'a, kamar qiyamul ramadan, qiyamul ladhi ake cikin ramadan da daddare din nan, yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta gida. An gane ku? Sannan kuma sallar idi, yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta gida. Amma in banda wannan, in na bulfuli ne na yau da gobe, yin su a gida ya fi lada sama da gaji ka yi su a masallaci. An fahimta ku? Sai yake la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida, kuma kar ku mai da wato kabari na tamfar idi. Idan an ce idi, wato ku mayar da shi wurin taruwa, wurin dawwama, wurin lizinta, kar ku mayar da kabari na haka, domin idi suna ne na zamani ko na wuri. Idan aka mayar da wani wuri wurin taruwa, to ya zanto an mayar da wurin idi, kamar dandali a Larabta ana iya kiransa idi, an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi. Ha kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara, wani a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu, shi ma an mayar da shi mai idi. To annabi ya ce kar ku riƙe kabarina a matsayin idi, ma'ana kar ku mayar da kabarina wurin taruwa ana sowa, kar ku mayar da kabarina kuma wurin lizinta dindindin. Ko da ziyarta ka je kabarin annabi, an shar'anta maka ziyarta, amma ba a ce ka lizinci wajen ba. Abdullahi dan Umar in ya dawo daga tafiya, sai ya zo kabarin annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah, sai ya gaba assalamu alayka ya ababakar, sai ya zo gaba kabarin Umar assalamu alayka ya abata, sai ya tafi sa gida. Wannan zaka yi minti da cikin wannan haka yake ziyara, sai ya gama ziyaran sunna kina kabarin annabi. Duk wani daɗewa da kai a wajen, ƙara minti biyar, minti goma, gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara, gwargwadon yadda ka shiga cikin bid'a. Wallahi tallahi, kana ƙara daɗewa, kana ƙara nemewa cikin bid'a ke, har sai ka bar wajen. Abinda ake kawo ziyartar kabarin annabi, za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da Ubangiji Ta'ala ya ba shi. Da ka zo wajen, assalamu alayka ya rasulullah, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Ababakar Siddiq, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Umar, magana ta ƙare. Tsayawa a wajen kai addu'a kan sabida ne, har wani safani wai da malamai suka wai in za ka yi addu'a ina za ka fuskanta kabari ko alqibla, wai kika addu'a a wajen balantana ka tashi na za ka kalla. Tsayawa a wajen kai addu'a kan ta wannan bid'a ne. An fahimta da kyau ko? Kuma ga mazauna Madina, su ba sa ganin ma kai ta ziyartar kabarin annabi kullum, dan sahabbai ba kullum suke yi ba. su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin annabi suka yi sallar nafila raka'a biyu to sun ga manzarin kabarin annabi saboda a lokacin nan ma fa kaga kabarin makwabtaka suke da masallacin yana dakin Aisha ba ma a fara dakin da za a shigo da shi kuma kamar yadda bayanin sai gabata amma da sun zo suna ganin kusancin wajen kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba dan a fahimtar su a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiyya ba a cikin tahiyya akwai sallama akwai salati zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kuma zaka zo kai salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad in ma ka je wurin kabarin dama abinda zaka yi kenan yanzu kai cikin sallah shine ibnu jamiya ke cewa fiqhun salaf anan gure shine salati yana cikin ibada mai girma haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kaiwa annabi to girman su na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah saboda haka idan sun yi sawa annabi salati idan kai salati ga annabi cikin sallah yafi kai masa aina wajen sallah haka idan kai masa sallama kana cikin sallah yafi kai masa ame a wajen sallah dan haka wannan na sallar idan suka yi sun riga sun gamewa annabi komai me zaka je kai a cikin kabarin yanzu in ka je assalamu alaikum zaka ce cikin tahiyya kuma ga bada in ka je karkaranta kace kai salati cikin tahiyya kuma ga mi to kuma sai mi har ga kaga manzon kabarin annabi ina fatan kun bayyana da kyau Imam Malik ibn Anas shi yana ganin ma kace na je ziyartar kabarin annabi yake ku daina fadin haka saboda me yayi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi a wurin su suna fahimtan ka je ziyara ta sunna wanda zaka yi masa sallama kai ta kirka amma daga baya da bid'a ta fara faruwa sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ku shi na je nayi addu'a a wajen saboda wadansu ba su yin addu'a sai sun yi me to kuma yin addu'a a wajen nan bid'a ne da haka sai ya hana yace ku dare cewa na je ziyartar kabarin annabi ku ce na je nayi sallama wa annabi dan ku fito da abin kararar cewa me yake da annabi sallama ka duba cikin littafin al-qira liqasid ummi al-qura wa sallu alayya annabi ce ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatin da za ku yi mun yana isar yana zo min duk inda kuke to kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba zuwa wurin kabarin ba laifi kai ba amma idan ka zauna a Madina za ka yi safi kar ka ce kullun sai ka je ziyartar safi daban da yamma daban safa daban da yamma daban waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su mayar da duk lokacin bayan sun su salawatu ma sai sun je sun yi ziyara kai wannan bid'a kai idan da ka je garin Madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin annabi sau ɗaya ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara yanzu abu mafi falalashi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin annabi domin sallah idan ka je kai a can guda ɗaya daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka to kaga bai kamata ka kyale ta ba ta wuce ta haka kiyaye sallan jami'i cikin masallacin annabi ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rawda rawda tsakanin minbarin annabi da gidansa wanda za ka ga an bambance kafin da ke wurin da na sauran wurare wannan yana da matukar muhimmanci kai sallar nafila a wurin ko karatun qur'ani saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna to wannan wurin da ake so kallizinta kenan ka je ma ka yi ne a wannan wajen wannan alkhairi ne mai tarin yawa ka yi karatun qur'ani ka yi istighfari ka yi zikiri ka yi haylala ka yi sallar nafila abinda duk ka samu damar yi na ibada ka yi a wajen wannan abinda ake so ka yi kenan ka je ma ka yi ne a nan a rawda saboda idan ka baro baka san yadda za ka tashi koma ba to amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta sanada sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malamai sun ba su ba daidai ba sai je su kama wani abu sai ga mutum idan ya je Madina kawai tambaya ke na wurin ziyara ya je nan Balarabe ya kai shi nan duk inda aka je wani tsohon kango kuma yan tasi din nan suna mutanen mutsiya su kansu jahilai ne wallahi sun fi mu jahilci wani cikin su ya fi Abu Jahil jahilci amma da sun ga alhazan mu tunda mu baƙaƙe ne su kuma farari sai haji ziyara ziyara abin da yake bukata riyalan sa da zaka bai duk inda aka yi wani ne wani tsohon masallaci ba ma a jami'a ciki sosai an ya rushe sai ce ziyara ziyara du'a du'a sai ka tsaya a wajen duka addu'a maza da mata kuna addu'a sai kuma ya sake daukan ka
ayi ni guda shi dama ya san kungila yake zai yi ni guda nawa zaka bashi ai kudi ne mai yawa ba ruwan sa da ka dace da sunna baka dace da shi ma dama ya jahili sunan jahili ne ba kowa bane ba abin da yake ne cutar ma mutanen mu suke akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami ba amma ba larabe ta ce ka kusa da masallacin annabi baka san masallacin ba sai ka fito ina ne masallacin sai haram ka sai yanzu mu kaddara daga nan zuwa sulu obligal sai ba ka san zaka to idan ya san baka sani ba daga nan ka tare taksi ka ce masa dan gurin sai ya ce maka 10 riyal ko 20 riyal riyal 20 idan ka baki sai ya dauke ka daga nan gurin sai ya mike da kai cikin aminin sai miki sai ya zagayo da kai ta fata sai saki da akowa da kitun ko sai a ji ka aligar wallahi haka suke ya mutanen suna cutar mutanen mu saboda haka hukumomin alhazamu suna da bukatan gyara ta yadda za su ya kamata a ce ana shirye semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazamu to amma komai na addini a kasar mu ba a bashi muhimmanci sosai yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da visa ta umara ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai yayi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman wannan zuwan da zai kullun ana daukan yaje farkon tashi an fara karfe 8 ba a tashi ba sai 10 ko 12 gaci yaje an rubuta ko bai bar wajen ba an rubuta an kirayi suna lokacin fara da lokacin karewa sai bai yi fati ba har kwana 30 sai ya kawo passport din sai a yi masa visa kaga wannan kowa san zai biya umara sa insha Allah a kan sunna a ne malaman suna sunna maka aikin umara in za ka karanta da kai kwata ya isa ka iya shi minti 15 ka iya umara in dai zaka gina cikin sunna wallahi minti 15 to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a yau a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum yake daidai amma da mai zuwa umara da alhazam da masu aikin hajji da hukumar alhazam ba ruwan kowa da kowa kowa sai fadin girman kai sai mutum ya zauna cewa ai so 20 ina zuwa aikin hajji amma wallahi kaje sai gaba iya dawa fi ba so 20 ina zuwa to me kaje kai dan Allah Abu Bakar yace hajji kaje ko hajji jiya wani yace so 30 yaje umara amma bai gina kan sunna ba kaje kuma larabawa su cuce ka dan mutum yana zuwa wai duk inda yake ko wani farfarin fata ya wani abu shi ma sai jahilai ne a cikin su jahilcin su ya fi namu yawa sai kaje kai ta shirmiya wa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuka wa annabi salati zai kisar masa ma'ana inda ganin mutun yawa annabi salati zai kisar masa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu abu daud bi isnadin hasanin wa rawatuhu thiqat bayan abu daud ma imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi haka ibnu abi shayba haka abu ya'la min hadisi ali bin abi talib imam an-nawawi ya sahaha shi a cikin littafin al-azkar amma dai hadisi ne hasan kamar da Nasiruddin Albani faɗa cikin tahzirus saji ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi ina cewa menene ma'anan wannan inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila wannan cikin darasin baya kenan ku wato abinda annabi ke cewa ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili a cikin ku bani da khalili ma'ana Allah ya tsare ni da irriki khalili cikin ku domin khalil shine wanda ake wa kauna ta karfe ko loluwar kauna to ina neman tsari ku a ce wani bawa zan yi wa wannan kaunar ba Allah ba abinda annabi ke nufi domin ubangiji ya rike shi a matsayin khalil kamar yadda rike annabi Ibrahim a matsayin khalil har yake cewa da a ce a cikin zuciyar zan samu khalil da na rike Abubakar Siddiq amma ban rike kowa khalil ba sai ubangiji wato kauna ta karfe annabi na yin ta ne ga Allah subhanahu wataala duk wanda ba Allah ba to kaunar ta yi baya kenan to a cikin kuma sai a raba ta wannan tafi wannan ta wannan tafi wannan ta Abubakar ta sauran mutane amma duk da haka ba ta kai kulla ba wannan yace a cikin malaman sunna akwai masu cewa akwai bid'a muhassana me ye gaskiyar wannan gaskiyar al'amari babu wata bid'a wanda take kyakkyawa wanda ya fara fadin wannan magana a iyakacin sani na yana Izzuddin bin Abdul Salam wanda yake masa laqabi Sultanul Ulama cikin littafin sa naman da sunan Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske in ba wannan babin ba da ya karga da ya kasa san bid'a da yake cewa a cikin akwai bid'a kyakkyawa to shi kuma a wurin sa ne al-Imam al-Qarafi shi dan Shafi'iyya ne al-Imam al-Qarafi kuma daga wurin sa ne ya dauko maganar cewa akwai bid'a kikkiawa shi kuma al-Imam al-Qarafi dan Malikiyya ne shi kuma a wurin sa ne a Shehu Usman dan Kodiyo suka dauko maganar cewa akwai bid'a kikkiawa kaji sunan maganar dai daga wancan ne na farko to shi kuma tun a zamanin sa an yi masa rafi daga cikin masu masa rafi dan akwai malaman Malikiyya kansu kamar su Abu Ishaq Ash-Shatibi yayi masa rabbi cikin tafin Aliyu Islam ba wai sunan sa ya bada karara ba amma dai ya nuna ba wani kaso na bid'a wanda yake sunan sa mai kyau dan haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kikkiawa saboda hadisin kullu bid'atin dalalah kullu din nan siga ce daga cikin sigogi na umum siyabul kullu awul jami' da kuma allazi da allatil furu an gane ko saboda haka dukkan bid'a bata ce ba yadda za a yi bid'a ta zama kikkiawa sai dai batan nan kuma yake da mataki wani batan ke kai ga mutum da kafirci wani batan bai kai mutum da kafirci ba wani batan matsayin sa kamar karhanci amma dai dukkan shi dai sunan sa bata sai dai a bata din wani bata din ya fi bata an gane ko wanda yace wannan hadisin da muka karanta na yanzu wanda yake annabi ke cewa ku yi min salati domin dai idan kuke salatin ku yana isar mun yace wani malami ya kafa hujja da shi bisa da cewa wannan na nuna annabi na da rai har yanzu ko yana farki a koyaushe eh to wannan kuskure ne fadin wannan magana annabi ya ce ku yi min salati duk inda kuke salatin ku yana zo min cewa yana zo mata ba lalle ne sai in yana da rai ba Allah ne ya san ta yaya salatin ke je mata yanzu dole mu yi imani in an yi wa annabi salati Allah na isar masa wannan salatin amma kaifiyar zuwan salati da kunne ji ai kunnan sa bai kai yadda daga nan idan mun yi magana yanzu ba lalle Allah ya jiyar da shi ta wata hanya wadda bamu santa ba wannan yana daga cikin imani da gaibu sai dai kai imani da abun a gaibance baka san a yayin ki ba a fahimci kamar yadda annabi ya yi kwana uku ne bai ci abinci ba ya yi misali shine azumin taɓa zarfe sai sahabbai suka zo za su yi koyi da shi ya ce a kar ku koyi da ni sai suka ce a to kai ma baka ci abinci mu ma ba za mu ci ba sai ya ce inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini ai ni zan ci gaba da zama ubangiji na ya ce da ni ya shayar da ni to shine kuma kowa ya san ba ka masa abinci ya ci ba amma ya ce Allah ya ce da shi ya kuma ya shayar da shi shine Ibn Qayyim yace dole mai da Allah ce da shi ya shayar da shi amma ta wace hanya Allah ne ya sani kaga ba ta baki ba kenan ba ta hanyar tauna abinci ba ba ta hanyar makogaro ba ba ta hanyar harshe ba an ciyar da shi an shayar da shi ta hanyar da Allah ya sani to nan ma Allah na jiyar da shi salatin mu ta wata hanya da shi Allah din ya sani ba ta hanyar kunnan sa ba ba yadda nan kasancewa suna dare ba dan idan ka ce yana dare to ya zaka yi da nan soshin da suka nuna yawo yanzu kenan ka ce sahabbai sun yi rashin imani su dauki mutum da ransa su binne cikin kabari ko jaririya da aka binne cikin kabari sai da Allah ya zargi da laraban jahiliya suke binne mai ƴaƴa mata wa izal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin yanzu annabi da ransa kenan sahabbai suka dauka suka binne shi sannan annabi da ransa kuma kenan sai ya kyale Abubakar yi shugabanci annabi da ransa kuma kenan sai ya kyale sahabbai suna tsaro danin su wanda zai raba su din sai ya kyale su wannan duk guluwi ne yana daga cikin guluwi din wato wuce gona da iri cikin al'amura idan an bada labari game da lamurran dai ba sai kai imani da wannan in ba haka ba kafiran da aka jefa a yaki a Badar ma cikin rijiyar Badar lokacin da annabi ya yi tsaya yana musu magana ya ce abinda na faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba wannan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya za ka yi da mutanen da suke gawawwaki an riga an binne suke abin nan sai ya ce yanzu da nake maganan nan kai ba ka fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ruhin su ji mai wannan maganar ta wace hanya suka ji Allah ne ya sanya da ya da su dan dai a kunyatar da su amma wannan ya nuna suna da rai musamman ya iyakance jin da cewa al'ana yanzu kaga wannan jin daban ne sannan yanzu adadin mutane da suke wa annabi salati yanzu ko da mu na masallacin nan kada idan muka zo muka yi isha'i lokacin da muka kammala tahiyya kowa yana salati ga annabi kuma annabi Allah na isarwa annabi kowa in annabi zai je da kunnan zai ji mu duka ba zai yi ba dan Allah ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi
zuciya ɗaya gare shi dole sakon mutum ɗaya zai iya karɓa, ya karɓa na biyu lokaci guda ba zai yi ba. Ashe Allah na sanar da annabi yana isar masa, amma kai biyar da mutane ba, yarda da wannan ya zama wajibi yana daga cikin imani da bai. Amma idan ka zo ka ce wannan na nuna na dare kenan, yanzu ka nuna Allah ba ya da kudurin yadda annabi sai annabi na dare, kuma ka nuna dukkan nasoshin da suka nuna annabi ya mutu, kuma sai ka karanta wannan nasoshin. Kafirai da suka cewa annabi za ka mutu suke masa alkaba'in cewa zai mutu, sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. An gane ku? Sannan Ubangiji ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, kafin ka dama ai ba wanda aka rubuta da dawama, afa in mitta fahumul khalidu, in kai ka mutu su za su dawama. Kuma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasibun. To diya zakai da wannan nasocin, wannan fassara ce imma an gina ta kan jahilci ko an gina ta kan sarrai ko duka biyun. Wannan yake cewa menene himaya? Idan an ce himaya kariya kenan ko tsaro, shine himaya. Wannan ce meye hukuncin yin kabari a gida? Yin kabari a gida bid'a ne, baya halatta yin kabari a gida bid'a ne, kamata ya kowa a kai shi makabarta, wannan shine dace da sunna. Wannan tun muna karatun ahkamul jinayi sama da shekara guda mun faɗi wannan, kuma har yanzu ba mu samu wani abin da ya walwale wannan ba. Wani ya yi sallama mai kace? Wannan su ‘yan bid'a kullum ba su da dalili sai shirme da kwashe-kwashe. Yanzu ga ayoyi din mun kawo su kurare da kirna Allah ta rayuwar manzo Allah. Hadisin da ya kawo kuma da wanda makaranta yanzu ga yadda ma'anarsa ta ce. Dan daga lokacin da mutum ya mutu ya shiga wani alam daban, wato wata sabuwar duniya ce daban ba wannan ba. Wata rayuwa ce wadda ta shafi banda wannan. Abinda ake masa na ni'ima, da abinda ake masa na azaba, da abinda ake isar masa na maganganu, duk wannan ba ka da sanin yaya ake abin nan zuwa. Allah ne ya san kaifiyar. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka binne duk wanda aka binne cikin kabari, idan an juya ɗan uwansa da ke tafiya ya sama wa Qur'ani alim, yana jin karar mutum ta karmar su, yana da laifi nan a yayu sai yake jin karar mutum ta karmar su a kan hanyar su sai na ta dawowa gida kenan. Akan hanyar ta suna tafiya yana jin mutum ta karmar su, ko da sun yi wani nisa da wurin kabarin amma yana jin mutum ta karmar su. Suna nan bai iya kan mana da gari su da jinabi sai in sun koma gida gaba ɗaya. Wannan ya nuna yana da laifi nan. Kaga wannan Allah na biyar da shi ta wata hanya daban, yaya kaifiyar take ba mu sani ba. Kuma ga shi za a zo abin da mutum a kabari duka bai fitsani kai ba, a zo a ce mala'iku za su zo manya-manya guda biyu su tayar da shi su yi masa tambayoyi. Yanzu ko jariri za a kara cikin kabarin zai samu rijiga tsani dai ba, to amma sai ina mala'iku su kai turmutsu sun suka shiga. Allah ya ba da labari dole mu yarda, amma kaifiyar nan ba a ce mana mu gunsu ko ba. Cikin wannan gasanan wannan yana cikin imani da gaibu, wanda da shi ne musulunci ya fice da sauran addinai. Duk addinai na Yahudanci da Kiristanci su dama gaibu ne galibi suka samu tangar da ake, su sun fi san abin da ido ke gani, harshe ke ɗanɗana, hanci ke jin shaƙensa, hannu ya taɓa ya ji, kunne ya ji sautinsa, jiki ya ji shi. Wannan shi ne abin da suka imani da imani da materialism, amma imani da abu na gaibu su fiye da kaga. Su kuma kullum ‘yan bid'a sai su yi kiyasan gaibu akan fayyace, wanda gaibu na abu ne da Allah yake bantar sanansa, sai dai a baka labari ta hanyar nan, amma sai su yi kiyasan sa haka cewa a ce tunda yana ji idan an yi salati wannan ya nuna yana da rai, tunda mai rai shi ne ke ji. Idan haka ne zai ce duk wanda ke cikin kabari shi ma yana ne, yana ji. To sai a samu ya za a samu kuma tsakanin su da Annabi. Ka sani fa wanda ke cikin kabarin nan ko kafiri ne zai ji, mutum ta kalmar mutane sun dawo. Zai ji, ta zama abin da kira, zai sai su madu kowa da rai kira, sai zan zoba mutuwa kira. Har kullum in aka ce menene mutuwa, ai shi ne mufarakatul ruhil badan, rai ya rabu da gangan jiki, ba shi ne mutuwa ba, wanda yake ce mutuwa. Abin da duk zai biyo bayan wannan
wannan wani abu ne wanda ba ka sani ba, ban sani ba sai abin da nassi ya ce. Shi yasa ko nassi da'ifi ne ba za a aiki da shi ba, nan sai nassi wanda yake tambar rana lokacin azara. Aya ta Qur'ani ko hadisi ya tabbata. Shi ne za a gina sai dan wannan duk abin da za a gina aqida ne. Ta ya zama imani da gaibiya kenan. Shi kuma dole sai akan nassi za ka gina, ba za ka yi kiyasi. In ka gina akan nassi ko sai ka akwai da abin da nassi ya faɗa, kanka ƙara sirri a kai. Kuma kar ka ce sai ka gano kaifiyar abin da kanka. Dan bayan da za ka gane. An fahimta ku? To amma galibi ba wannan suke nema ba, sai su ta tafi wannan da wannan to kuma idan da za su kyale su yar su ba ta bari a tattauna da su. Ba ta bari a tattauna da su. Inda ma sun riga sun yi wa muridan su ya suka ce duk wanda ya cewa ke yin sa dan bai ci ba zai rabota. Sai dai kai ka kasance a gaban shehi kalmai ya fiye da ba. Kamar matacce a hannun, kamar gawa a hannun mai wanke ka. Karka ce komai da an ce ka zance a kan sallah. Ka san ko fassara ka ja littafi aka fassara ba ka gane ba, wai ba za ka ce ban gane ba. Sai dai ka sake jan nasin, a sake fassara ka sake ja, wai dalla da bi ne wannan. Annabi ana ta cewa ya sa ranar ka ya sa ranar ka kawai sai wani ya sa ya ba za ka lebe zuwa yi. Sun tambayi annabi hukuncin addini, sun tambayi shi ganima ba. A to kuma sai wani ya ce shi ba za ka tambaye shi ba. Zakka sun tambayi annabi. Sai a ba mu namu, ganima sun ce a ba su nasu. Kawai sai wani ya sa ya ce shi ba za ka tambaye shi ba dan me. To dan dabara ne sun san in za a tambaye su za a yi garari gari. Kuma ke sa ba sa so a zo a saurari karatu sunna. Ke sa wancan kandida nan na boki an yi abin da ke sa wai dama idan ka ji ahlus sunna suna wazi iya ta sun gudu ka iya ta sun ladan ka ga rufe ma kofar shari'a. Wai iya ka sun gudun ka iya ta sun ladan da za ka samu. Wato kamar da gamare da suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibu. Ai ya kamata yace idan ka tabbata sunan suna magana ka tsaya ka saurare su dan ka samu daman yi musu raddi, dan haka ya kamata ya faɗa. Dan ka shiryar da su, dan in ka shiryar da su kana da lada, dan annabi ya ce la an yi hadiya Allahu bika rajulan wahidan sayar laka bil umurin nan. Domin duk abin da zamu faɗa ko ya zanto bata ko ya zanto daidai, in daidai muka faɗa kaga sai amfane ta, in bata muka faɗa haka sai kuma ka gyara mana sai mu dawo daidai kuma kana da lada. To amma shi ya san cewa in ka saurare mu ka saurare shi, to dama ba za a haɗa ba tsakanin kitse da rogo duk da cewa kowane fari ne.
Nan cikin janareta da ake karatu da sun yanzu ya ƙare, don haka sai dai shi kenan, sai Allah ya kama kuma wani sati. Allah Ubangiji ya nuna mana
harkokin mu da suka taɓarɓare na tsaro bayan mu muka jawo wannan da kanmu dan gyara da magance duk abin da sukurkurce, wai sai mu zo mu karanta alqur'ani kadai, ba mu daina sata ba, ba mu daina ha'inci ba, ba mu daina zalunci ba. Duk kowa daga federal gamban zuwa state gamban zuwa ga local gamban duk an zama beraye bala'in sata dare da rana, wai kuma a sauke alqur'ani biliyan 1600 wannan zai biya bukata. Kaga hoton Qur'ani a yadda yake, kashi ɗaya cikin ɗari na kawo maka na hotonsa, ayoyin sun girgiza duk wanda ya saurara, ga kuma irin yadda mutane suka ɗauke shi suka mayar da shi a yau. Kaga kenan ba mu tsare amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan saboda haka baya halatta ta kowane irin hali mayar da Qur'ani ya zanto wani littafi kawai wanda sai in biyan bukata ta taso sannan ne a zo a ce za a karanta shi. A samu wata kungiya ta hafizai aikin su sauke alqur'anai, a samu waɗansu ‘yan kwangila wanda harkar su ta kasuwanci ta karye sai suka fage da karɓo kwangila ta sauke alqur'ani a wurin gwamnati mai ci yanzu. A samu maha'intan malamai a maimakon su sanar da shugaban ƙasa, su sanar da gwamna, su sanar da minista musulmi cewa ga yadda za a yi a gyara, ga yadda ake addu'a Allah ya karɓa. Amma idan an yi haka aljihunsu ba zai nauyi ba. Sun gwammace su yi wannan, su ha'inci shugaba, su ha'inci gwamna, su ha'inci talaka, su ha'inci Ubangiji, su ha'inci saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan koyo ba dan su amfana da wani abu da za a ba su na duniya. Wallahi tallahi karanta alqur'ani ba zai magance wannan matsalar ba, tunda ba ita ce hanyar da Allah ya ce abu ba. A yi sauka biliyan ba ba za ta magance wannan matsalar ba. Duk matsalolin da ke fuskantar ƙasa, ko su fuskanci shugaban ƙasa, ko su fuskanci gwamna ko wani ɗan kasuwa, wallahi sauke Qur'ani ba zai magance su ba. Asalan tattara mutane a sauke Qur'ani ma bid'a ne.
wulatanta matsayin alqur'ani ne amma yadda shi sai ta baci sannan a kira wuce in ana zaman lafiya ba wanda yake ta soke qur'ani an yi wurgi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fari muke cikin kwanakin da muna sun zo har yanzu ba a samu wadata cikin ruwa ba ina shugabanni ina manya da za su ce a fita a yi salatul istisqa'i yadda annabi ya koyar tun daga cikin kawaidi muke karanta salatul istisqa'i sallan shayar da fari me yake har yau talaka ne ke konuwa da musiba ba a yi masa addu'ar ya fita daga ciki ba sai kawai mai mulki na jin tsoron musiba a yi masa addu'a dan shi Allah ya kare shi a kyale talaka wani irin haiki ne wannan wani irin zalunci ne wannan wannan ya kamata su canza zani ba a inkarin addu'a babu kuma wanda yake babu addu'a a shari'a addu'a ibada ce cikin ibadoji kuma shari'ar musulunci ta ba ta ka'idoji da ladabba da ake son mutum ya kiyaye daga cikin abin da ake so ka kiyaye dangane da addu'a tana bukatar sharuɗa biyu domin ibada ce kuma kowace ibada tana bukatar sharuɗa biyu sharadi na farko ikhlasi tsakaninka da ubangiji ya zanto wanda zaka roƙa shine Allah kadai kar ka hada shi da wani karka gwama shi da wani mala'ika ko wani annabi cikin annabawa ko wani salihin bawa kace zaka yi tawassuli da gangan jikinsa ko sunanta dan cin biyan bukatarka ka roki Allah sai ka ishi kadai wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina Allah kadai zaka roka sharadi na biyu kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da barazana lokacin da zotul ahzab kafiran maka sun taho za su yake shi na najis sun taho an raba goren gayyata ga dukkan kafiran duniya suka yi runduna ta soja ta kawance mai karfi suka zo suka yi wa Madina kawanya sai Yahudawa na cikin garin Madina wanda sun yi alkawari na tsagaita wutar yaki tsakaninsu da annabi sai suka warware alkawarinsu annabi ya fita waje don kare farmakin waje ga kuma mutanen Madina kuma an bar mata da yara kanana ga kuma Yahudawa sun warware alkawari za su zo su farmaki barazana ta ko'ina ta zo wa annabi shi aka saukarwa da alqur'ani Allah na iya takaice masa zamani ya sauke qur'ani sai 1000 cikin minti 5 in yana son haka domin Allah fa'alu lima yuridu annabi na da daman ya cewa manyan mahaddisan qur'ani Abdullahi ibn Mas'ud karanta daga Baqara zuwa suratul Kahfi kai wani karanta daga kaza zuwa kaza kai wani karanta daga kaza zuwa kaza dan musiba tayi musiba sahabban da suke tare da su tsari ba sa iya zuwa su jike saboda jin tsoron kafir izya'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzazat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir tsoro ta ko ina ya rufe kunnan sahabbai annabi ya zo na cewa wane ne zai je loko mun kafirai ya ga me suke ciki wallahi cikin sahabbai ba samu wanda ya daga hannu da yake gani yace wa zai leko mun su ya kawo mun rahoton abin da suke ciki an ba shi aljanna an gama sahabbai duk sun tuli su duka sai da annabi ya biyo layi da kansa yace wannan wane ne yace ni ne wane wannan wane ne wannan ya kalli wannan sai zo yace wannan wane ne sai yace ni ne Huzaifa sai yace mallam Huzaifa sai ne anan Huzaifa yace sai gaba na ya fadi na tabbatar annabi zai tafi kuma in yi ta tafi kuma sai na tafi annabi yace je ka leko mun su ka ga me suke ciki ka zo ka bani rahoto duk a wannan hali a wannan daren fa annabi bai ce ku soke qur'ani daya ku soke qur'ani biyu ku yi sauka 1000 ku yi sauka 100 tashi yayi yana qiyamul layli yana tahajjudi tahajjudi annabi tashi yayi shine shugaban kasar shine alƙalin alƙalan in ma afu alƙalin alƙalai ko da yake ba a cewa alƙalin alƙalai sai da ce shugaban alƙalan dan alƙalin alƙalai shine Allah shine shugaban alƙalan shine shugaban kasan shine komandan sojan shine kowa da kowa duk mukamin da ka sani annabi ya wuce nan shi ya tashi da kansa yana tahajjudi wani shugaban kasa kuka taba koyawa cewa yayi tahajjudi tsakaninsa da ubangiji in kasa ku taba koyawa ko sai da wuce da yake da tabbi da kulliya da qul huwallahu wani shugaban kasa aka taba koyawa ko raka'a ta min fajr ko gwamna ko minista shugaban da kansa ya tashi yana yi sahabbai suna jin tsoro da hajjudin da yake da roƙon Allah da yake ba wani qur'ani ya sauke ba ba dubu kaza ba sai ubangiji ya kawo agaji فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الله يقولوا اسكا تلينك تنبكي سنسنن دكا فريسكي سيا دكا تنسو واتو بكا اي سمد ايتا جيفر ديتا سكا لنك جنس ولم كو يد اكا هلا كرد آداوا هكا ذا يموتو سو قاسي كان جنسك قدو النبي يقوم مدينة سكين غرم مدينة سالما آفيا نسيد صحبتا داسو فتفيل بدر ما النبي صلى الله عليه وسلم أدين ديكينا يكال لسحبي لدي اوكو دكذا ya kalli kafirai 100 zuwa 1000 sun ninka sahabbai sau uku sai ya daga hannu yana cewa Allahumma anjizni ma wa'adtani اللهم ان تهلك هذه الاصابه من اهل الاسلام فلن تؤبد في الارض يا الله كما الكولن دكاي من يا الله انك اك هلكت ودنن فا باب يند ذا ابوتا ما بنكسا har sai da mayafin da yake da kai dake akan kafada sai fadi sai dana Abu Bakar zai dauka hammayar masa yace ka faka munasha da ka rabbaka magiyar da kaiwa ubangiji ta isa Allah zai ansa maka shine shugaban kasa a filin Badar bai ci a sauke Qur'ani sai dubu ko sau 100 ko sau 1 ba sai yayi addu'a to dole ne idan kana son addu'ar ka ta karbu sai kai ikhlasi a ciki sannan kai koyi da annabi sannan sai ka kiyaye lokuta na albarka da annabi ya nuna cewa ana karban addu'a a ciki daya daga ciki kashi 1:3 na dare na karfe kamar da karfe 3 ko 4 da rabi ko 4 zuwa har ketowan alfajir lokaci ne dan ansa addu'a ga duk mai bukata idan ya roko a lokacin nan yana kusa da ansa masa bukatar sa kamar da hadisi ya nuna ba sai ya sa wani ba ba sai ya biya wani ba zai iya yi da kansa shi kadai dan ibada ce tsakanin sa da ubangiji ko da Hausa zai ba wai lalle sai ya karanta Qur'ani ba ko da Hausa ya Allah magance mun matsalolina ya Allah biya mun bukatata ya Allah kai mun gafara ya Allah kare daga sirrin abokanan adawa wallahi ko da wannan yayi ubangiji na iya ansa masa ba sharadi bane wasu yayi da larabci ko ya sace Qur'ani ba ballan tana dauka wani aiki ne wanda sai an je an yi kwan gilan mutane daga wuri na biyu daga cikin lokuta addu'a tsakanin kiran sallah da iqama idan an yi kiran sallah a masallaci kafin iqama lokaci ne na ansa addu'a na uku addu'a lokacin da mutum ya kai azumi azumin farilla ko na nafila ko na ramuwa lokacin buɗe baki dinnan lokaci ne na ansa addu'a sannan kuma na hudu addu'a a halin tafiya idan mutum ya zanto matafiyi na biyar kai wa dan uwanka musulmi addu'a a daidai lokacin da bai ma sani ba bai saka ba to ana karan wannan addu'a ta zama karbabbiya duk lokacin da kai masa addu'a alkhairi sai mala'ika ya zo ya ce maka sai ma wannan alheri ya tabbata gare ka haka annabi ya bayyana na shida addu'a bayan wata ibada kamar kai karatun Qur'ani kamar kai tasbihi kamar kai hamdala kamar kai sallah kamar kai azumi kamar kai dukkan wata ibada da kai sai kai tawassuli da ita sai ubangiji ya ansa maka na bakwai lokacin da kake cikin tsanani wahala tayi wahala ka dai mai tsammanin taimakon kowa a daidai wannan lokacin ne ubangiji ke ta to gani ni mai taimakon tunda sun ki taimakon ka amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yaktifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard na takwas idan an yi addu'a ba a gaggawar ansawa annabi sai ana ansa mutum addu'a matukar bai gaggawa ba yace na roka ba bani ba a'a sai dai ka roka yace za a biya maka bukatun Allah ne cikin lokacin da yake dacewa sannan karam ko mutum ya addu'a sai yake zumunci wannan kadan kenan daga cikin nau'ika da launuka na addu'o'i da lokuta akwai lafuzza kuma da annabi ya amfani da su a lokacin matsaloli daban-daban in kana jin tsoron kaza in kana fatan samun kaza in kana son kaza duk suna nan a cikin sunna wanda lokaci ba zai ba iya kawo su amma dai wannan shine hoton yadda rayuwar annabi ta kasance a takaitanta a dunkulanta duk wanda yake son ya rabota duniya da lahira ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ko duk ya kaucewa annabi to akwai jin tsoron fitina ta same shi ko azaba mai radadi hal yahdar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim allahumma aminna fi awtanina wa atlih aymatana wa walat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabardaka ya rabbal alamin allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa anna muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulul huda wa rahmah yan uwa mutum cewa imani